الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم نبيو غواتن جمادل الاولى هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم دغ مكه زوا مدينه نار هكرا 1444 وند يزو ديدي 26 غواتن 11 ا غريغوريان كالندر 2022 wannan shine kaset dinmu na 55 daga cikin jeren giyar karatukan littafin la ilaha illa allah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilatul sheikh muhammad ibnu sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi basu manta ba muna cikin annaqidus samin wato abinda ke warware kalmar shahada na takwas wanda malam yema wannan babi take da muzaharatul mushrikina wa muawanatuhum alal muslimina wato taimakon kafirai da kuma agaza musu akan su tutar da musulmi da musulunci wannan kafirci ne kai tsaye idan mutun ya aikata karatu yayi karatu har mun zo kan aya da ta zo a cikin suratu ali imran da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani in tuti'ul ladina kafaru lalle idan kuka biye wa kafirai yaruddukum ala aqabikum to za su maida ku akan dugadugunku wato za su maida ku da baya daga imanun an gane batan qalibu khasirin sai ku juya kuna masu hasara mana za ku yi asarar imani za ku yi asarar musulunci in dai za ku biye wa arna duk wanda ya biye wa arna wannan babbar asarar da zai tafka a rayuwarsa shine salwancewar imani gabaki daya yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin sai Allah ya ce balillahu a asani dai lalle Allah maulakum shine majibincin lamarinku shine wanda yake masoyinku wa huwa khairun nasirin kuma Allah shine mafificin masu taimakawa a duniyar nan duk wani mai taimako to Allah yana sama da shi duk wani mai agazawa wani mai taimakawa wani to Allah shine oga shine sama shi yafi kowa taimakawa kowa ina fata an fahimta shine wa huwa khairun nasirin an gane maganar da kiyo ko to wannan kai tsaye yana nuna mana irin yadda ya kamata mu a matsayin mu na musulmi mu gane fa'ida da alherin me ne yake faruwa ne mu gane fa'ida da alherin da ke cikin a wannan addini namu cewa kar mu bari ya salwance daga hannun ta dalilin kafirai Allah madaukakin sarki shine majibincin lamarinmu kuma shine wanda yake kaunar mu kauna ta hakika duk wanda zai nuna ma so ko kauna wallahi in dai ba kaunar nan daga karhe za ta kai ka zuwa ga samun rahama a kiyama ba wannan kaunar banza ce ba za ta kai ka ba dan haka galibi sai ka ji Allah madaukakin sarki ya ce balillahu maulakum Allah shine majibincin lamarinku an gane maganar da kiyo ko yawa sannan Allah madaukakin sarki shine majibincin masu imani shine majibincin masu imani a takaice dai waɗannan ayoyi suna nuna mana menesa nesa kaffa kaffa da kafirai domin babban target din su shine su saka kafirta su saka bar musulunci babu abin da suke so su gani ya faru da kai in ba wannan ba wa waddu law takfurun sun so a ce kun kafirci waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun yi fatan ina ma ku kafirce kamar yadda suka kafirce sai ku zama ɗaya da su. Wa qala jalla wa ala, Allah ya sake faɗa a cikin suratul mumtahana, Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, kar ku riki maƙiyana kuma maƙiyanku su ne majibinta lamarinku, su ne masoyanku. Ina fata an fahimta wa yake nufi da maƙiyana maƙiyanku su ne kafirai. Allah ya ce kar ku jibinci lamarinsu ko ku yadda da su a matsayin su ne masoya a gare ku. La tattakhidhu, kar ku riki aduwwi wa aduwwakum awliya, maƙiyana kuma maƙiyanku a matsayin masoya. Allah ya ce tulquna ilaihim bil mawaddati, kuna masu nuna musu ƙauna ƙarara, kuna masu nuna musu so. Wallahi daga yadda kake ganin wani yana mu'amala da kafirai ka san yana son su ne. An gane maganar da kyau ku? A bar taɓa wannan abin mana, a bar shi haka, ai abin yana fita. Waye ne a ciki? An gane? So daga yadda wani yake mu'amala da kafirai, kai ka san ƙaunarsu yake yi, son su yake yi, so yake su ci gaba, so yake wani abu na alheri ya same su. Yadda kawai yake musu, kai ka san ƙaunarsu yake wallahi. Don haka Allah ya ce kar ku yadda. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq, bayan ku kafiran nan sun kafircewa abin da ya zo muku na gaskiya, daga cikin matsalar da suka sabbaba muku, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, suna fitar da annabi daga cikin garin Makka. Ina fata an fahimta. Kuma kuma sun fitar da ku daga cikin garin Makka. Idan ka je ka bi yadda tarihin hijirar manzon Allah ta fara daga Makka zuwa Madina, wato abin zai baka takaici. Za ka ji inda a wannan lokacin ne kai kana gurin akai wannan, to sai dai wallahi ko me zai faru ya faru, amma ba za ka bari a yi wa manzon Allah wannan cin mutuncin ba. An gane magana da kyau ko? To shine Allah yake tunatarwa muminai cewa sun ainihin wato nuna muku kiyayya ƙarara, daga ciki sun fitar da annabi kuma sun fitar da ku daga cikin garuruwanku. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, an tu'minu billahi rabbakum, abin da ya jawo suka yi muku haka ba komai ba ne, face kawai kun yi imani da waye? Da Ubangijinku. Shi ne kawai, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Duk gaba da bala'in da kafirai suke nuna wa duniyar musulunci ba wani abu bane, na rantse da Allah saboda wannan addinin ne, saboda wannan addinin ne. An gane maganar da kyau ku? Amma inda za ka fita ka bar addinin, to za su nuna maka kai nasu ne. To shi yasa duk abin da ya zo ta gabanka kai ka nuna addininka shi ne kan gaba. Kuma kowace mu'amala za ka yi da waɗanda ba musulmi ba, ko ma wace irin mu'amala ce, to ka nuna musu kai addininka shi ne sama da komai. Yanzu ku duba ƙasar Qatar jama'a. Ƙasar Qatar shekara 12 da ta wuce ta nemi a bata bakuncin gasar ƙwallo ta World Cup, a lokacin ba irin ashariya da zagi da turawa ba su yi ba, to ai bata isa ba, ma ba za ma ta ɗauka ba, su yaushe ma suka waye ma da har za su iya ɗaukar gasa bai girma irin wannan. Suka yadda FIFA ta shimfiɗa musu duk wata ƙa'ida da ake bi wajen a gudanar da wannan gasa, suka ce duk sun yadda, duka suka gindaya musu dokoki, duk suka ce sun yadda. Tun daga wannan rana suka zo suka ci gaba da aiki domin tarbar wannan gasa. Kaga dai gasa ne wanda mu a musulunci ma akwai maƙala a kanta, ko ba haka ba? Harka ce wanda a musulunci mu ba mu yadda da ita ba, duk da wasu malamai suna bata kariya ta hanyar cewa motsa jiki ne kaza kaza, in aka kiyaye dokokin Allah da waye, duka aje dai, amma dai ba a yadda 100% cewa kwallon abin yi bane a musulunci. Na fata an fahimta. To amma abin da zai baka mamaki, kasar Qatar ta yadda ta karbi wannan gasar, me ya faru? Suka zo suka shirya wa gasar. Aka ce tunda aka fara shirya gasar World Cup a duniya kusan shekara 100 da wani abu, ba a taba shirya gasar da aka kashe kuɗi kuma aka ainihin wato ƙauyantar da Turawa a wannan gasar, irin wannan gasar da ake a Qatar ba. Bature ya gane shi cikakken typical blazer ne, cikakken ba ƙauye na rantse muku da Allah, sanda suka ƙauyantar da Turawa wallahi, kuma suka shammaci duniya, suka shammaci ita kanta FIFA, suka wato betraying din tunanin kafirai da arna, suka nuna sun amince da duk wata doka, da suka tahi dab ana dab da za a fara gasar bai wuce saura sati biyu ba. Sai suka ce to su ma kuma suna da al'ada, suna da addini, yadda suka yadda da dokokin FIFA a zo a yi gasa a ƙasarsu, to kuma dole FIFA ta yadda ta mutunta addininsu da al'adarsu, kuma duk uban da ya ce ba zai bi ba, billahi lalle za su ci uban shi har sai sun kai shi kwano tukunna. Aka rasa yadda za a yi, a ce an fasa ba a isa ba, a ce za a yi dole sai an bi dokar addininsu da al'adarsu. Don haka sai ga filin kwallon jama'a an yi opening ceremony ɗinsa da menene, da karatun Alƙur'ani. Filin kwallo duk arnan nan kowa san da ya kasa kunne ya saurari Ƙur'anin Allah. Haka ake bukata, ka zama wayayye kuma ka yi amfani da duk wani abu ka musuluntar da wannan abun, ka tallata addininka. Kuma sannan suka ba wa Dr. Zakir Nayak, suka ba shi lasisi, suka ce ya shigo kasar free of charge, ya zo ya kafa wa'azi, kuma su ga wanda ya isa ya hana. Yanzu suna nan sai musulunta ake ta yi. Haka ake bukata da kai duk matsayin da Allah ya kai ka, ka yi amfani da shi wajen ka jawo mutane cikin addinin, ka nuna mutane mai addini. Giya suka ce sun hana sha, su ga shegen da zai sha giya a kasar. Haka suka dinga yi a wasu kasashe waɗannan 'yan kwallon, sai su je su sha giya, su yi tatil a filin kwallon, su tada rikici a yi ta hayaniya da su. Suka ce to su ba za a yi haka a kasarsu ba. 'Yan luwaɗi suka hana, masu lesbian duk suka hana. Suka ce matsawar kana cikin Qatar, wallahi kana yin wannan, akwai doka ta kisa yanka ka, za su yi ba abin da ya dame su. Saboda haka mutum ya taka ya gani. Kasar Jamus saboda suna taurin kai, 'yan kwallo suka ɗiba a jirgin 'yan kwallon, suka saka hoton 'yan luwaɗi a jikin jirgin. Wallahi sanda suka shigo cikin kasar Qatar, sai suka fitar da sanarwa cewa kada wannan jirgin ya yi landing a cikin Qatar. Wallahi irin ya yi landing in suka kama 'yan cikin jirgin, ba wanda zai fita a kasar wallahi. Don haka ɗayan biyu ko dai su haƙura da gasar gaba ɗaya, ko kuma a sake kwana da su, a je a juye su, a sake zubo su a wani jirgi wanda ba wannan hotunan 'yan iska, sannan a dawo da su. Dole abin da aka yi kenan, wallahi dole suka juya da jirgin, suka je suka dawo a jirgin da babu wannan hayaniyar. A yanzu dai maganar da ake yi, kusan mutum 130,000 sun musulunta daga fara gasar zuwa yanzu. Kai kana nan tukare da kai, kullum ana cewa ka yaɗa addini kaki. Ka yi amfani da damar da Allah ya ma, ka haɓaka addinin ka kaki. Ƙasashen Laraba waɗanda ake ganin su ne ci gaban musulunci, su ne jagororin musulmi, sun ji kunya na rantse maka da Allah. Sun ji kunya wallahi. Su ya kamata a ce sun yi irin wannan abun, amma su kuma ƙoƙarin kashe addinin suke yi. Ƙoƙarin sabbaba wa addinin fitintunu, gayyato 'yan iska suke a cikin ƙasashensu. Ba da lasisi wa 'yan luwaɗi da 'yan rastilin mata suke a cikin ƙasashen. Sai ga ƙasar da take ƙaramar ƙasa, kwata-kwatansu ba su wuce miliyan, gwamba ta fi su yawa, kawai ƙaramin misali yadda za ka gane. Amma yanzu duk duniya an yadda babu ƙasar da ta ginu irin ƙasar Qatar. Duk duniya kowa ya sallama. Duk wata wayewa ba irin uzurin da ba su kawo ba, suka ce ai ƙasar tana da yanayi na zafi, waɗanda za su zo ƙwallon nan akwai waɗanda ba sa iya abin nan, wasu ma ƙasar su duk ƙanƙara ne, suka ce za su yi producing sanyi a ƙasar gaba ɗaya, za su samar da sanyi kuma wanda zai yi daidai da kowane ɗan malafar uba. Ku yi haƙuri, eh gaskiya ne, wallahi malam, wallahi haka suka sa wasu bututu ne na AC a cikin menene a cikin stadium ɗin, wallahi ba ƙanƙara kake yake sauka a ƙasar ku ba, ko duwatsunta ne yake sauka, wannan sanyin ya ishe ka. Kuma kowace kujera jaka ake ajiyewa, Allah ne kaɗai ya san me yake cikin jakar, kana zuwa jakar taka ne kai da ka zauna akan kujera, kowa da tasa, kuma su ba baƙaƙe ba ne irinmu, wannan ya zo ya ɗauki ta, wannan ya ɗauki ta, wannan ya haɗa ƙwaya tara, jaka ce ba, ko Allah ne kaɗai ya san me, akwai abinci, akwai wadi ne, akwai waye, kana zuwa in ka zauna sai ka ɗora akan cinyarka, ka buɗe ka ga duk abin da yake ciki na amfani, yanzu kai amfani da shi, na sai ka koma gida ka tafi da shi gida. Sun gama da duniyar arna, wallahi mana. Sun gama da duniyar arna, ƙwallace, amma yanzu ta koma musulunci. Jiya wani yake gaya min, yake ce min ana cikin ƙwallo, suka ce to lokacin sallar juma'a yayi, aka ce liman wuce gaba, aka yi sahu, aka yi hudu ba a filin ƙwallo, dolansu suna ji surana dulho su wacce sheganta kuna minan, kowa san da ya kasa kunne ya ji inna alhamdulillahi, wallahi tallahi malam, a kira sallah, daga lokaci yayi za a tsaya, dole a kira sallah abun nan. Haka ake bukata duk abin da ka tsinci kanka a ciki, ka yi islamization din wannan abu, ka musuluntar da shi, ka yi amfani da shi wajen yada addini. Kasar India ta kori Dr. Zakir Naik jama'a saboda yadda yake yada addini, sai ga yanzu an ba wa Dr. Zakir Naik fili ya zo ya baje kolin wa'azi, suna nan sai tambayoyi suke yi, ana ba su amsa suna ta musulunta. Ina jin maganar Dr. Babu Yusule yace yana analysis akan wannan matsalar, an gayyace shi filin birgimar Hankaka, yana cewa wallahi tallahi tunda ake ba a taɓa yin gasa da take ɗauke da jihadin yaɗa addini a duniyan nan gaba ɗaya irin wannan gasar ba. In kana jin jihadin yaɗa addini, dan yanzu jihadi ba da makami ake ba, kamar waɗannan ƴan malafar uba da suka shiga jeji suna ta kashe mutane, wannan ba su san me suke yi ba. Asalin jihadi shine da irin wannan duniyar, siyasar duniya, da haka ake yaɗa addini. Kai amfani da siyasar duniya, mai duniya take ji da shi, to kai amfani. Yanzu a cikin taruka kaf na duniya babu taron da yake tara dandazon jama'a irin taron ƙwallo, ba wannan taron a duniya kaf, to a ce ka yi amfani da shi ka yaɗa addini. Ai fa lillahi alhamdu wal minnatu. To wannan shi ne, don haka duk wani abin da za ka yi a rayuwarka, ka bai abin da ya kamata ka kalla ko ka yi tunani shi ne me addinin ka ya karu da shi, ya amfana da shi. Allah ya shirye da mu. Saboda haka ƙasar Qatar mu ta mana abin da ya kamata ta yi, idan irin wannan gasa za a dinga yi, mu sai mai ta kira ma a yi ta yi, billahi la ilaha illa Allah, wallahi su je su yi ta buga tamolansu. Dama malamai suna da saɓani a kai, wasu sun ce halal, wasu sun ce haramu, ba wani ittifaƙin magana da aka yi. An gane magana, amma a yi amfani da ita a shigar mu a yaɗa mana addini, mu shi ne damuwarmu. Amin. Allah ya shirye da mu. To saboda haka wannan shi ne, da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce tulquna ilaihim bil mawaddati, kuna nuna musu ainihin wato a ƙauna, wa kad kafaru bima ja'akum min al-haq, sun kafircewa abinda kuka zo aka zo muku da shi na gaskiya. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, suna fitar da annabi da ku din kanku. An tu'minu billahi, ba dan kowa ba suke kore ku daga garin ku saboda kun yi imani da Allah rabbakum, wanda yake ubangijin. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, in kun kasance masu fita jihadi ne dan ni, in ji Allah, wabce ga a marzaci, kuma dan neman yardata, wannan shi ne ya sa suke muku wannan shegantaka. Tusirruna ilaihim bil mawadda, wasunku daga cikinku suna sirranta soyayya gare su. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, haka kuma ni ku sani na san abin da kuka boye da kuma abin da kuka bayyana da abin da kuka bayyana da abin da kuka boye na sani wansu ku suna sirranta min soyayya sun dauka ba mu sani ba Allah ya ce wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya aikata haka daga cikin faqad dalla sawa'a sabil hakika ya bata a hanya madaidaiciya sai Allah ya ce in yasqahukum in har kafiran nan suka samu dama akan ku yakunu lakum a'da an za su kafa muku kahon zuka na gaba gaba za su yi da ku wallahi duk wata karamar dama da arna ya samu akan ka ba zai raga maka ba dan haka kai ma in ka samu dama akan shi kar ka raga mishi ina fata an fahimci magana kar ka raga mishi kasar Qatar kasa ce ta musulunci kasar musulmai ne idan ka shiga kasar tun kafin ma wannan gasar duk signboard haka za ka ga ayoyi ne da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk aka mammanna akan tituna a ina ne duk wannan signboard din da kuke mammannawa na wasu abubuwa su ayoyi ne da hadisan manzon Allah in ka shiga kuma su fassara da duk manya-manyan yarukan duniya da ake ji larabci turanci faransanci to shikenan tunda an ce musu za a yi gasa an ba su gasa kuma an kafa musu wasu dokoki na ƙarya na iskanci to su ma suna dokokinsu na musulunci kuma duniya ta yadda duk ƙasar da zaka shiga dole ka mutunta addinin ƙasar da kuma al'adun ƙasar wannan ka'ida ne ai wani abin sakewa muke ake mana haka amma duniya ta yadda ko ina zaka shiga ka'ida ne ka mutunta al'adun ƙasar ka mutunta addinan ƙasar ko addinin ƙasar dole ne wannan ba wai option bane wajibin ka ne kai haka ana kama ka kama mutuncin al'adun kasar ko addinin kasar duk hukuncin da kasar ta yanke a kanka duniya ba abin da za ta ce mata ai sun san me suke yi ai ba magana ne da jahilci ba da ilimi suka yi wannan abun ina so ku sani kawai abin da zai faru wanda wannan dama kuma mun sani dole zai faru yanzu wallahi tallahi kasar Qatar za su kafa mata kahon zuka wannan shine gaskiyar magana ko mun ki ko mun so ko mun yarda ko mun yarda ba haka suke basu ma ba ku nuna musu ma ko masu addini bane suka kafa muku wata gaba da makirci balantana kun nuna musu to amma Allah ya saka da tababe su ya faɗi wata magana yace kawai sa'ar kasar Qatar guda ɗaya ne tana da wani abin da duk duniya kuma sai ta yi mu'amala da ita don ta samu wannan abu shine arzikin bai tana da arzikin bai kuma yanzu duniya siyasa ce idan America ta ki hulɗa da kai sai ka nemi su wannan ƙasashe ne suke gaba da America sai ka kulla hulɗa da su da haka in ta ki saya sai ka kulla da su China dama ba sa ƙaunar America sai ka kulla da su ku ci gaba da bugawa ba shikenan ba ai yadda Bahaushe Allah ya saka Bahaushe wai duk wani duk dan da ya hana uwar shi rintsawa shi ba ko ba zai rintsa ba billahi allazi la ilaha illa huwa ai tunda ba ku bar musulunci ya zauna lafiya ba wallahi kuma ba za ku zauna lafiya ba idan kun bullo ta nan sai Allah ya bullo muku ta can kuma dan haka dole a mu'amalanci Qatar ta yi bayyana addinin ta ta nuna musuluncin ta hine kan gaba kuma dole a yi mu'amala da ita saboda tana da abin da kowa a duniya yana da bukatar shi idan ke kin ce kin yi fushi da ita saboda ta nuna addini shikenan sai wanta kuma ta ce tana bukatar ta ita kuma shikenan kawai an gane maganar da kyau ko kuma ta inda zaka gane wannan abun akwai siyasar duniya da makirci a ciki yanzu ka duba an hana Russia shiga wannan gasar saboda yakin da take da ina da Ukraine amma ko kun san America ta shiga gasar World Cup din nan a daidai lokacin da ta kai hari wa Saddam daidai wannan lokacin an yi gasar World Cup kuma America tana ciki kuma tana yakar waye Iraki ƙarya ne wasu dokokin akan wasu ake gara su amma wasu shafafu ne da mai ba a gara su Allah ya kiyaye so saboda haka yana da kyau mu gane dan haka Allah madaukakin sarki yace in yasqafukum in har suka samu dama akan ku yakunu lakum a'da'an za su zamanto muku ababan gaba za su yi gaba da ku an gane ku wayabsutu ilaykum aydiyahum kuma za su shimfida hannayensu a me akan ku an gane ku wa alsidatahum kuma za su shimfida harasunsu akan ku ka duba ma'ana wannan shine ake kira yaƙin tatar baki, yaƙi da maganganu da rubuce-rubuce. CNN ta watsa kaza, Al Jazeera ta watsa kaza, ai daga lokacin da kuka bar karantarwar Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah, to la matsala ta faru. Shine za su shimfida hannayensu akan ku, za su yaƙe ku, za su ta karkashe ku. Wa alsinatahum, kuma za su shimfida harasunsu akan ku. Ma'ana maganganu, yaƙin tatar baki, nuna cewa ku ƴan ta'adda ne, ku ba mutanen arziki ba ne, su yi ta maganganu a kanku. To in ba a samu wanda su ma suke ƙwararru a cikinku, in sun faɗa su ba su amsa, ko kuma tun kafin ma su faɗa su ma su samu abin faɗa a kansu ba, to wallahi sai an waye gari sun danƙwafe ku. Domin shi a yaƙi na tatar baki, kai ko da a yaƙi na zahiri, ba ka bari sai abokin gaba ya kawo ma hari sannan ka mai da martani. In har kana bari sai abokin gaba ya kawo ma hari sannan kake mai da martani, to ka mutu. Abin da ya kamata shine kafin shi ya kai ma hari ka kai mar hari. Shine gaskiyar magana. Ma'ana kafin su su faɗi mummuna a kanmu, to a tanadi mummuna kamar guda 100 a faɗa a kansu. Sai ya zama yanzu kare kansu suke yi, ba ƙoƙarin kawo mana hari suke ba. Ina fata an fahimta. Amma idan ka kuskura kai ka zama kana kare kanka ne, baka kokarin kai farmaki, to shikenan sun gama da kai. To yanzu abin da yake faruwa da mu a duniya kenan. Kullun kokari muke mu nuna musulunci ba dan ta'adda bane. Haka ne ko ba haka ba? Kaga sun riga da sun kawo mana hujumi, mu yanzu kokarin kare kanmu muke yi. To a ka'ida kuma so ake mu din mu samu abin fada a kansu kafin su samu fada abin fada a kanmu. To shine Allah yake cewa wa alsinatahum, za su shimfida harasansu akan ku. Bisu'i da munanan maganganu, za su shimfida harsunansu a kanku, za su yaƙe ku yaƙi na tatar baki, za su yi ta maganganu na ɓata addininku, da ɓata manzonku, da ɓata asalinku, da ɓata tushenku, da aƙidunku, da yanayinku, da sulukinku, har diresin ɗinku wallahi sai sun kushe. Yadda kuke sa kaya sai sun ce ba haka ake yi ba, ku ƙauyawa ne, wannan sa kaya na ƴan ta'adda ne, in ka ga mutum da gemu. Ina fata ana fahimtar magana. Si ta maganganu da za su sa a yi blackmailing ɗinku, to ya zamto kuma kuna ƙoƙarin kai hari da kai farmaki a kansu ta hanyar faɗin miyagun aƙidunsu da miyagun al'amuransu da al'amuransu marasa kyau. To shi kenan sai su koma yanzu ƙoƙarin kare kansu suke yi daga miyagun al'amuran da kuke wurgarsu da shi, ba wai ƙoƙarin su jefe ku suke yi ba. Amma yanzu in ka kalli abin da ke faruwa, ƙoƙarin kare kanmu muke kullum. An faɗi magana kaza akan addini, ya za a yi wani malami ya fito ya ƙaryata abin. An ce muna da kaza, an ce aƙidunmu kaza, an ce yanayinmu kaza, an ce mu ba ma son zaman lafiya, an ce mu ƴan ta'adda ne. Ya za mu gamsar da duniya cewa ba haka al'amarin nan yake ba? Kaga ƙoƙarin kare kai ne har yanzu. Jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko? So wallahi ko a ma'aikatu, kuma wannan abin fa karka ɗauka a duniya gaba ɗaya, a'a wallahi ko a ma'aikata karka yadda wani kafiri ya samu dama a kanka. Kuna aiki office ɗaya, ka bari har ya samu baki yana wurgunku da kaza, karka yadda. To kuma wannan ba zai faru ba ga jahilci, sai kana da ilimi, sai kana bincike, sai kana karatu, sai kana leƙe-leƙe, ka samu littattafansu kana bi kana ganin yadda suke da yadda aƙidunsu suke, ta yadda kafin ya farmake ka da wata magana akan addininka, kai za ka yi marmaza ka farmake shi, to sai ka hana shi magana. Jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko? Amma ka zama da cikin dalili, ba ruwanka da bincike, ba ruwanka da sanin meye addini, ba ruwanka da kaza, to shikenan ranar da duka tsinci kanka a tsakiyarsu, to sai dai ka kare kanka. Sai kaga wai musulmi ne jama'a, musu zai haɗu tsakaninsa da wanda ba musulmi ba, amma kaga musulmin wani shi yake gudu, baya so a tattauna maganar, saboda wancan ya tara wasu hujjojin ƙarya yana nema ya hana musulmin magana. Wannan wani irin lalacewa ne? Kaga wai shi yake gudu, baya so a haɗu, baya so a zauna, baya so a tattauna, saboda baka yi tattali da tanadin abin da zaka bada martani ba. Wanda kai ake so ka tattali hujjojin da zaka hana shi magana, amma wai yanzu wai shi ne, kuma fa kai ka yadda abin da yake kai ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, kai ne kake da gaskiya, amma da ke baka yi tattalin wannan hujjoji da dalilai ba, yanzu dole ka guje shi, baka so ku tattauna, domin in ka biye masa ku tattauna, ɗayan biyu za ta faru, ko dai ya sa ka kai ridda, ko kuma ya jefa ma shakka a cikin addininka.
jama'a haka ne ko ba haka ba? Ko ya saka ka yarda, ko ya saka ma shakka da shubha? Amma idan Allah ya taimake ka, ba a zaune kake ba, kana bi kana bincike kana kaza kana kaza, to shikenan sai ka ga da izinin Allah, wato kana da hujjoji da dalilan da ba wani kafiri da zai iya tunkara ka ya hana ka magana wallahi. Da haka yace in yatqafukum, idan suka samu dama akan ku, yakunu lakum a'da'an, in suka samu nasara akan ku za su zama abokan gaba akan ku, wa yabsutu ilaykum aydiyahum, za su shimfida hannayensu akan ku, wa alsinatahum, da harsunan su bi su'i, da muyagun al'amura. Allah ya ce wa waddu law takfuruna, kuma za su yi fatan ina ma ku kafircewa Allah. To wannan ayoyi ba su kare ba, domin akwai dalilan da yasa ayoyin suka sauka wanda za mu karanto shi yanzu. Amma kafin nan akwai aya ta gaba. Wata aya ce ta gaba? Sheikh, wata aya ce ta gaba? Na? Ya ayyuhal ladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alayhim, ba a littafi nake magana ba, a cikin suratul mumtahana ne. Wata aya ne a gaba daga wannan ayar? In yatqafukum yakunu lakum a'da'an lan tanfa'akum arhamakum jazakumullahu khairan. Allah ya ce lan tanfa'akum arhamakum wala auladukum, ku sani dangantakar da ke tsakaninku da ƴaƴanku ba za su mai ba amfane ku ba. Sai yace yawmal qiyamati yafsilu bainakum, ranar tashin alkiyama Allah zai bambance, zai rarrabe tsakanin ku da su, ma'ana kowa zai tafi menene makomarsa, ko dai kai ko kai ne baban wani. To idan kiyama ta tashi fa, baban wani ba ita ce za ta yi aiki ba, me matsayinka kai? Dan aljanna ne eh, to za ka tafi, shi ma dan aljanna ne eh, to za ku haɗu a can. Amma shi dan aljanna, kai dan wuta, yawmal qiyamati yafsulu bainakum, Allah zai rabe tsakaninku. Wallahi in kai kafirci ko ka haifi musulmi ba za ka tafi aljanna ba, dan kafirci kai. Ina fata kun fahimci magana. Za ka tafi wuta ne shi, kuma zai tafi ina? Aljanna. Shi yasa da Allah ya tahi cewa mu tseratar da ƴaƴanmu daga wuta, da ya tahi sai ya fara da mu kanmu, sai ya ce ku anfusakum, ku da kanku tukunna. Sai ya ce me? Wa ahlikum nara. In ka tseratar da kanka, to sai ka tattara iyalanka da ƴaƴanka da matanka duk sai ka tseratar da su, to sai ku haɗu a ina? A aljanna. Amma jimo kai sakaci da ɓangare ɗaya, to lallai ɗaya zai tafi aljanna, ɗaya zai tafi wuta. Da haka Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum, dangantaka na cewa ni ɗan wane ne, jikan wane ne, ni kawun wane ne, ni babban wane, ba zai amfana da ku ba a kiyama. Wala auladukum, haka ƴaƴanku ba za su muku amfani ba a kiyama. Sai Allah ya ce yawmal qiyamati yafsilu bainakum, ranar tashin alkiyama Allah zai ware tsakaninku. Abinda kadai zai hada ku shine imani da Allah da bin aikin Allah, sai ku haɗu a aljanna. Jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku? To waɗannan ayoyi me ye dalilin sauka su? Domin in kuka lura waɗannan ayoyin suna nuna mana kamar Allah na zargin wasu mumine suna nuna ƙauna ga kafirai, suna nuna soyayyarsu, suna musu wani abu wanda Allah baya so, bai yarda da haka ba. To abin da ya faru kamar yadda malaman tafsiri suka kawo, waɗannan ayoyi sun sauka ne akan wani sahabi da ake kiransa Hatib ibnu Abi Balta'ata. Hatib ibnu Abi Balta'ata yana daga cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina. Sahabin Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To sai ya zamto bayan da aka dawo Madina, yana daga cikin wanda aka je yakin Badar da shi. Sahabi ne jaliri, mai daraja, mai kima, mai lamba ta ɗaya a cikin sahabban Annabi Muhammad. To matsala ɗaya Hatib ya samu, shi ba Quraishi bane, yarensa ba Quraishanci bane. To sun bar Makka sun dawo Madina, Annabi ya shirya zai je ya yaƙi kafiran Makka. Hatib sai ya yi wani abu, ya ce to shi ba Quraishi ba ne, idan kafirai suka ji labarin Annabi zai zo, ko suka shiga, ko Annabi ya shiga garin, to lallai ku tunda sun san Hatib musulmi ne, kuma yana tare da Annabi, kuma suna da gadara da yare cewa shi ba yaransu ba ne, to za su farwa iyalan shi. da dukiyar shi za su kashe su, za kuma su kwashe dukiyar shi. To ya Hadib zai yi? Sai ya ce to bari yayi wata dabara da zai sa ya samu saukin a yaƙi iyalansa a tarwatsa dukiyarsa. Da haka sai ya rubuta takarda zuwa ga shugaban Quraishawa, yana min sanar da shi cewa ga annabi ya shirya zai shigo da shi da sahabbai za su yaƙe su. Amma ya tona musu wannan asiri ne saboda yana so su kare masa iyalansa da dukiyarsa. Shi abin da yake bukata a gurinsu kenan. So in ka lura da wannan, yanzu kenan Hadib ba kafircewa Allah ya yi ba. Jama'a kuna fahimtar magana? Ba kuma muna furtar manzon Allah ya yi ba. Shi yana ganin wannan dabara ce da zai sa ya kubutar da ‘ya’yansa da dukiyarsa. Ma'ana tun da ya yi musu wani abu da suka ɗan ji daɗi, za su ce to ai wannan tun da shi ya tona mana asirin cewa annabi zai zo, ina fata kun fahimta. To a tsare masa dukiyarsa, kar a taɓa a tsare masa iyalansa. To me zai faru? Da Hadib ya rubuta wannan takarda, sai ba wata mata mushrika wanda ta shigo garin Makka, ma'ana ta shigo Madina za ta koma Makka, sai ba ta yace ta tafi wa da kafirai. Ta kama hanya ta yi wasu awanni ko mu ce kwana ma da kwanaki tana tafiya, sai labari ya zo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gaya masa ga abin da ke faruwa, shirin da kake yi fa za ka afka wa Makka, to akwai wanda daga cikinku ya tona asirin abin da ke faruwa. Gashi. Wani abun mamaki ta inda za ka gane annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammadu sai ya kira sahabbai guda uku. Na farko sayyidina Ali dan Abi Talib, na biyu shine Zubairu dan Awwa, na uku shine Miqdadu ibn al-Aswad. Waɗannan sahabbai guda uku manzon Allah sai ya kira su, sai ya ce musu ku kama hanyar Madina. Akwai wata kwata mai kama kaza ta kama hanyar Madina tana tafiya, Makka sorry tana tafiya, za ku same ta daidai guri kaza, gefen hanya ta bangare kaza, a gindin bishiya kaza. Abin da ya kamata ya kara baka mamaki, lokacin fa da annabi ke ba su wannan kwatancen, matar fa ba tsaye take ba, ba guri ta ne ma ta zauna ba, tafiya take yi ba wai ta tsaya ba, amma annabi ya faɗi inda su sayyidina Ali za su riske ta. In ba manzon Allah ba, malam waye sai ba da irin wannan? Tana cikin halin tafiya amma an faɗi inda za a riske ta. Sayyidina Ali suka tafi da Zubair da Miqdad, suka kama hanya suka tafi hanyar Madina, abinda hanyar Makka. Daidai inda sayyidina Ali yana ba da labari, ya ce wallahi daidai inda annabi ya kwatanta musu a gurin suka riski matar, suka hango ta ga ta tantana da daidai lokacin da suka karasa inda take, ita kuma ta karasa gindin bishiya. Fa auqafuha, sai suka tsaye da ita a gurin, suka ce bayar Allah tsaya. Sayyidina Ali ya ce mata akwai sako da aka baki zaki kai wa mutanen Makka, Quraishawa kafirai, ki ba mu shi mu koma da shi. Ta ce yaro ba wani sako a hannuna. Ya ce ya za ki ce ba sako a hannunki? Ya ce kwatancen da aka yi mana cewa kina sanye da tufafi kaza, annabi bai san matar ba, bai ganta ba fa, amma har tufafin da suke sanye da shi, sanda manzo Allah ya gaya sayyidina Ali. Ya ce tufafin da aka gaya mana su ne a jikinki, hanyar da kike bi ita aka gaya mana, don hanyoyin daga Madina zuwa Makka suna da yawa. To hanyar da aka gaya mana akanta za mu same ki, akanta muka same ki, daidai inda za mu same ki a gurin muka zo muka same ki, ya zaki ce ba ke ba ne? Ta ce yaro ba ni ba ne, ba wata takarda a gurina. Ya ce fa sai kin ba da wannan takarda? Ta ce yaro, ta dinga rantsuwa. Sayyidina Ali ya ce wallahi yadda matan nan ta dinga rantsuwa da nuna cewa babu wani sakon takarda a hannunta, har ya ji ya gamsu. Sai ya ce wa Zubairu da Miqdad, ina ga ba matan nan ba ne, mu rabu da ita mu je mu nemi wata. Ya ce wallahi har sun juya za su bar ta, sai ya tsaya ya ce kai? Ya ce me ya samu Sayyidina Ali ne kam? Annabi ne fa ya faɗa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha. Sannan ya faɗa mana kwatancen matan nan, mun ga kuma kwatancen da ya faɗa. Ya faɗa mana inda za mu same ta, mun ganta a gurin, kuma sannan ta ce mana ba saƙo a gurinta, kuma mu yadda? Yanzu da maganar ta ya kamata mu yadda ko da maganar manzon Allah? Sai ya ce wa Zubairu mu koma. Ke? Ta ce na amince. Tsaya, ta tsaya. Ce ba mu saƙo? Ta ce yaro na faɗa ma ba. Ya ce ko dai ki ba mu saƙo, na rantse da Allah ko in saba ki a wuya tun daga nan har Madinar Annabi Muhammad zan kai ki gurin manzon Allah. To yadda ta ga Aliyu yana magana ga danga kusar yaki ta ce yaro ya hakuri lalle akwai sako. Ashe a cikin kayin ta gashin kanta da ke Larabawa ne suna da gahi da yawa anan ta kitse wannan abin nan takarda din ta boye ta ta sa hannu ta warware gahi ta warware gahi ta zaro takarda ta mika sayyidina Ali sai ce to shikenan kin ga dama ki wuce Madina ma mu mun koma. Suka dawo Madina tare da Zubair da kuma har abin nan ainihin wato Miqdad da suka zo suka ba manzon Allah ana bude takarda tsakiyar sahabbai jama'a aka bude takarda sai ga takarda daga Hatib ibn Abi Balta'a zuwa ga kafiran Quraishawa na rubuto muku wannan takarda ne in sanar da ku cewa Annabi na shiri zai zo ya yake ku so ina buƙatar ku taimaka min akwai iyalai na akwai dukiyata a guri kaza da Allah a taimaka a kiyaye min ita nagode wassalam. Manzon Allah ya kalli Hatib Hatib ya sunkuyar da kai yace me ne haka Hatib me ya faru to anan ne sai Sa'id yace wallahi ma na faqtu ya rasulullah wallahi ma kafartu billahi ya rasulullah yace na rantse da Allah ban yi munafurci ba munafurtar ka ne ba ya manzon Allah kuma wallahi ban yi kafirci ba kafircewa Allah ne ba ina nan akan imani na da Allah. Sayyidina Umar yana cikin magana Sayyidina Umar he tsalle sai fille takobi yace da'ani an adriba unuqahu ya rasulullah sai kabar ni kawai in sare masa wuya wannan munafiki ne. Manzo Allah yace da'ahu la alla Allah hattala ala ahli badrin fa qala fa'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum yace ya halatta yakin badar kuma Allah lokacin da ake yakin badar san da ya leko ya kalli sahabban da suke yakin badar yace duk abin da za ku aikata daga kammala yakin na har duniya ta nade na gafarta muku yace dan haka karabu da shi dole sayyidina Umar ya mai da takobin shi ya hakure ba shi. Manzo Allah ya masa nasiha ya masa fada yace masa kar ya sake haka yace wallahi ba zai sake ba shi da ma dalilin da yasa yayi wannan abin kenan. An gane magana da kyau ko karanta Bukhari number hadisi na 307 da kuma Muslim number hadisi na 2494 an gane magana da kyau ko to sai wannan ayoyin yanzu ne zaka ƙara fahimtar su yanzu in muka sake fassara su a karo na biyu nan ne zaka gane cewa akan Hatib aka sauke su. Allah ya sa yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kar ku riki makiyana kuma makiyanku abokan ga abin nan abokan soyayya wanda kuke son su tulquna ilaihim bil mawadda kuna masu nuna musu kauna wa kad kafaru bima ja'akum min al haqq bayan ku sun kafircewa abinda aka zo muku da hina gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fitar da annabi da ku daga garin makka an tu'minu billahi rabbakum saboda kun yi imani da ubangijin ku mahaliccin ku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in kun kasance kuna fita jihadi ne dan ainihin wato a ya neman ya abin nan dan tafarki na dan daukaka addini na wabtiga amrdati da kuma neman yarda ta tusirruna ilaihim bil mawadda kuna masu sirrin ta kauna gare su ai kaga Sadiq ya rubuta wannan takardar ne a sirrance kun gane magana da kyau ku ba wanda ya sani wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum kuma ku sani ni na fi ku sanin abinda kuka boye da kuma abinda kuka bayyana kaga Hatib ya boye wannan abin amma Allah ya san da shi. Allah ya ce wa man yafa'alhu minkum faqad dalla sawa as-sabil a wanda dai ya aikata haka a cikin ku sani cewa ya bata hanya madaidaiciya sai Allah ya ce in yatqafukum idan suka samu dama kuka samu nasara akan ku yakunu lakum a'da'an a za su kulla gaba da ku kuma za su kulla kutungwila akan ku yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu kuma za su shimfida hannayensu da harsunan su akan ku wa waddu law takfuruna kai za su so ma a ce kun kafirce. To ayar da za ta kara tabbatar da haka shine ayar gaba shi yasa nace sai an karasa ayar gaba za a gane da Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum iyalan naku da kuka ce aje a kare muku so a Makka na fata an fahimta da ƴaƴan naku da kuke so kafire su tsare muku ai idan kiyama ta tashi ba za su yi muku amfani ba matukar abinda suka yi ba shi kuka yi ba na fata kuna fahimta ko abinda kuka yi ba shi suka yi ba imani ne kadai zai sa ku hadu a lahira amma dan su suna kafirci ku kuna musulunci ba abin da zai hada ku a gobe kiyama. Shine Allah yayi wahatib wa'azi da wannan magana cewa iyalanka da kake cewa a kare maka su ko wani abu, to inde ba imani ne ya hada ku a lahira ba, ba za su maka amfani ba. Shine lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum. Na fata an fahimta. Saboda haka dai waɗannan ayoyi akan wannan sahabi suka sauka, kuma hadisai kamar yadda na faɗa ne ishara gare su cikin Bukhari da Muslim sun tabbatar da cewa an yafe masa wannan laifi da yayi tun a gurin ba a je ko ina ba. Saboda haka hatim mutumin arziki ne, bawan Allah ne, sahabin Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Jama'a kuna ganewa? Allah ya shiryar da mu. Wa qala subhanahu, Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya kuma su imani, la tatawallaw qauman, kar ku zubunci lamarin mutanen da ghadiballahu alaihim, Allah ya menene da su, ya yi fushi da su. Na fata an fahimci magana. Kad ya'isu min al-akhirah, sun riga da sun yanke kauna daga samun rahamar Allah a lahira. Kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur, kamar yadda kafirai suka yanke kauna daga wanda suke cikin kaburbura. Na fata kun gane. Allah yana jan hankalin musulmi akan cewa kar ku zubunci lamarin mutanen da Allah ya riga ya fushi da su. Yo, ko mutum ne aka ce maka sarki yana fushi da wani, ai ba za ka so kulla alaka da shi ba, ko ba haka bane? Saboda ka san fushin sarki na iya sauka akan ka kai ma an kai wasa. Jama'a haka ne ko ba haka ba? To ballantana Allah ya ce yana fushi da mutane, kai kuma ka zama baka da mujibinta lamari sai su, ka kai wa kanka asara duk abin da ya same kai ka jawo wa kanka. To shi yasa Allah ya ja hankalin mu'mine, la tatawallaw qauman, kar ku zubunci lamarin mutanen da ghadiballahu alaihim, Allah ya yi fushi da su. Duk kafiri Allah yana fushi da kafirai jama'a. Don haka ba abokan hulɗarka bane, ba abokan wato ƙauna da soyayyarka bane, ba abokan nuna wa juna yarda da aminci bane. Shi yasa Allah ya ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Karka zirki bitana, in aka ce bitana da larabci ana nufin wanda ya san duk wani sirrinka. Gidaje in zaka saya da sa hannun shi, in zaka yi tafiya sai ka sanar da shi inda zaka je. Duk wani sirru na rayuwarka har cikin gidanka ya sani, kuma ba musulmi ba. Allah ya ce karku yadda ku yi wannan. Jama'a ba da irin wannan bane aka kashe Sardauna? Agui Iransi, Iransi ko? Ko ba shi bane? A me sunansa ne? Tukuma. Yau Zegu ko? Ai mutumin Sardauna ne haka suke. Babu inda baya shiga a gidan wa? A gidan Sardauna, yaron sa ne. Kuma sai aka yi sa'a ba musulmi bane, rashin sa'a ba musulmi bane. Da haka da shi aka kulla aka kai Sardauna. So saboda haka wannan maganar cewa la tattakhidhu bitanatan min dunikum ba karamar magana bace. Duk abin da zaka yi wallahi gara musulmi dan uwanka ko yaya ne, ko gaba yake da kai, da wahala da wahala yayi maka gabar da zata kai ga salwantar da rayuwarka ko kuma salwantar maka da imani, da wahala. Amma kafiri wallahi tallahi in ya samu yar dama wallahi ba zai barka ba, ba zai barka ba. Wasu maganganun da suke faruwa a ƙasar nan wanda wasu manya suke sanar da mu, na rantse muku da Allah ba ma iya faɗin su a gurare irin wannan, saboda maganganu ne wanda wallahi wani in ya ji su ba zai iya haƙuri ba. Allah karsashi da ƙarfin imaninsa, zai ji wallahi tallahi ba za ta zaɓu ba, bindiga a ruwa. Kun gane maganar da kyau ko? Ba zai yadda ba. Amma wasu maganganun ba su da daɗi. Amma abin da muke magana shine galibi mu muke jawo wa kanmu. Idan mun samu dama muna gaba da ƴan uwanmu, baba matso da su, su ci arziki tare da mu, su samu matsayi tare da mu, wani sai kaga ya gwammace wani kafiri ya samu wata ɗaukaka a wata ma'aikata, na rantse da Allah akan musulmi ɗan uwan shi saboda gabar cikin gida. Ina so ku gane ita gabar cikin gida daban take da gabar me, daban take da gabar waje. Gabar cikin gida ni da kai mu dinga rahin jituwa wannan daban da kuma in mun fita waje gurin waɗanda ba mu ba, to abinda mutanen mu suka kasa ganewa kenan. Ba yadda za a ce ba za a yi faɗa ba, ko ba za a samu saɓani ba, ko wani ba zai dinga jin yana jin haushin wani tsakanin mu, ba zai yiwu ba. Allah ya faɗa cewa ma hakan ba za ta yiwu ba, dole wasu su dinga jin haushin ƴan uwansu. To amma mu sani wannan gabar da wannan rahin jituwar kada kuma ya sa mu fita da shi waje har waɗanda suke ba sa cikinmu a addini da aƙida su gane muna da wannan matsala. Daga sun gane mu shikenan mun samu fashal. Jama'a kun fahimci maganar da ke ku? Madalla sai su ja ɓangaren sai su haɗa kai da su sai su yaƙi wannan ɓangaren. Suna gama da wancan kai ɗin ma da suka haɗa kai da kai sai su buge ka shikenan. Abin da suke kenan. To amma idan suka gane unity irin naku, haɗin kai irin naku, ba kwa gaba, ma'ana kun yarda ku yi gabar ku a cikin gida, ku yi faɗan ku a cikin gida, amma daga an fito waje kanku a haɗe yake, wallahi dole su ji tsoron ku. To yanzu ko kun san su suke da wannan sifar, mu ba mu da ita? Ina so ku san cewa irin saɓanin da ke tsakanin mu na aƙida da addini, na rantse muku da Allah bai wuce 10 bisa 100 saɓanin da ke tsakanin kiristoci ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa, wallahi bai kai 10 bisa 100 saɓanin da ke tsakanin su ba. Amma mu saɓanin yana tasiri wajen zamantakewar su, kuma ba sa yadda wannan saɓanin ya tasiri wajen zamantakewar su. To wannan yana daga cikin abin da muka kasa ganewa. Wa alaikum salam. Ba karamar magana ba ce. Eh. Wallahi ƙwarai da gaske. Inna lillahi wa inna ilaihi ƙwarai da gaske. Shi ne maganar da nake faɗa cewa kawai yanzu ƙoƙarin kare kanmu muke yi, ba ƙoƙarin kai hari muke ba. Ina fata an fahimta. Ba ƙoƙarin hujumi muke ba, yanzu muna difa'i ne. To kuma a rayuwa yana da kyau ya zama kai ne kake kawo farmaki ana tarewa. Kar ka zauna ka dankwafe ka shantake wai kai za a kawo hari kana ƙoƙarin tarewa. Abin da yake faruwa da mu kenan. Yanzu wai mutum daga ya zo yana magana akan cewa a taimaki nasa, sai a dinga cewa wai ai za a dinga, yana tsoron kar a dinga danganta shi da cewa shi mai son addini ne, shi mai son musulmai ƴan uwansa ne, wannan zai ɓata masa kariya. Kai ka ji lalacewa mana kariyar banza, kariyar bafi. Kuma kai inda ka san kariyar da Allah zai kare maka, har ma za ka yi tunanin wannan? So wallahi wannan cutarwa tana nan a cikinmu, a ofisoshi ne, a guraren aiki. Kaga ana cutar da al'ummarmu, kuma mu ya mu muke cutar da kanmu. Mu ya mu. Kwanan nan ne wata magana da wani mutum a vila, wallahi tallahi daga vila ya kira ni yake gaya mu wata magana, wallahi sai da na yi hawaye. Wata kutun gwila na rantse muku da Allah da ake kullawa wasu waɗanda suke namu ne, shi ne abin takaicin. Mun yadda namu ne su, ko ba ma so a cutar da su, amma su sun gane cewa, sun kagara su gane cewa mu kuma nasu ne. Shi ne abin da yake faruwa. Idan ka ji ana cutar da su, hankalinka ya tashi, saboda kai tsaye kana jin kai ake cutarwa, tunda musulmai ne ƴan uwanka. Amma su suna can sun shantake, ba abin da ya dame su da kai kuma. Wannan shi ne matsalar da muke fama da ita jama'a. To kuma ba komai ke kawo wannan ba illa jahilci da rahin fahimtar meye addinin, da rahin fahimtar meye matsayin musulmi ɗan uwanka da kuma musulmai ɗan uwanka. Idan mutum bai gane wannan ba, malam babu irin ɓarnar da ba zai yi muku ba a cikin al'ummar ku wallahi. amma idan ya gane wannan shi yasa su sardauna fa ba fa wani abu sardauna fa suke da shi ba fa wallahi ku sani wallahi tallahi ba wani abu sardauna suke da shi ba illa addinin nan sai suka riki kai daga ganin yadda sardauna yake sa rawani daga ganin yadda yake zuba malum malin da alkabba har ya koma ga Allah hatta dressing din sa bai yadda ya dauki na turawa ba ko ba wata kasa a duniyar nan da bai shiga ba a lokacin ma da duniyar take kwance ya zagaya ko ina ya ga yadda ake kafircin nan ya je America ya je Ingila ya je ina ne ya je Faransa duk wata kasa ta duniyar nan sardauna ya je in yana turanci dole ka saurare shi amma wallahi tallahi ba zai taba yadda a cutar da addini yana ji yana gani ba wa alaikum salam wannan shigar da su kansu abun ya ba su sha'awa warai da gaske presentation na tafa wa balewa a shigar da yaje yayi musu presentation a ingila malam ka ji suna maganganu malam kai daga ji ka san akwai nutsuwa da addini a cikin maganganun su yan siyasa ne su a lokacin amma wallahi ba siyasa sai suke yi ta mai ba ta nuna gadara da karfi da yaji cewa dole sai an yi kaza ba suna yi suna danganta al'amarin zuwa ga cewa suna neman taimakon Allah ne kuma suna gaya wa 'yan ƙasa cewa fa su lura da abubuwa na manufofin da su suke da hina al'umma da suke so su yi idan ka ji lokacin da sardauna yake fadawa mabiya magoya bayansa cewa ga tsare-tsaren da suka yi tun lokacin ana jihar Lagos za ka ji ba alfahari ba jiji da kai kuma alƙawaran ma suna yi suna takatsantsan suna cewa ku yi takatsantsan da wanda za su zo su yi muku alƙawaran da sun faɗa ne amma ba cika muku za su yi ba babu wani abu mai yawa da za su yi muku alƙawari za su ɗan faɗa abu biyu uku ne ce to a kansu za su tsaya in sun gama da hi su ci gaba ma yanzu mutum sai ya ɗebo alƙawara guda 35 ya zo ya baza muku wallahi tallahi ko biyar ɗin kai ba zai muku ba duk abin da yake faruwa kenan to saboda haka yana da kyau mu gane addinin shine gatanmu kuma rashin gane wannan duk shi ya kai mu zuwa ga wannan halin mun yi watsar da addininmu ba ma kimanta shi ba ma martaba shi mun tsinci kanmu a wasu gurare ba ruwanmu ka jawo naka ka tarbiyantar da shi ka nuna masa aikin alheri ka nuna masa yadda ake yi ka gyara mar ɗabi'unsa ka yi haƙuri da jarrabawan da Allah zai maka da shi kuma mutane su ji tsoron Allah su daina yadda ana jifansu da ɗabi'unsu munana kai musulmi amma kai kullum neman rigima tsakaninka da ɗan uwanka kai musulmi baka da haƙuri da ɗan uwanka kai musulmi kullum gulma da ɗan uwanka kai musulmi kullum kulumboto yadda zaka ka cutar da ɗan uwanka mutum zaka ga an bashi ma'aikata malam babba a ma'aikata amma na rantsa muku da Allah zaka ga kowa tsoron zuwa ya tunkare shi da magana yake saboda ana ganin an je masa da magana ma ba zai yarda ba wasu bayin Allah na'am wasu bayin Allah da suka matsa akan mu nemi aiki a wata ministry wallahi tallahi daga nan ne suka ce to malam mukan yanzu sai mu koma mu ci gaba da salati goma ga annabi saboda wallahi tallahi babu abin da ban yi ba wajen a ba su aikin nan amma aka hana su a gabansu na sha kiran me wannan kujerar ya min zaƙin baki da cewa zai yi abin na rantse da Allah haka magana take shan ruwa a gabansu suka dai bincika suka ga lalle babu ƙarya ba yaudara duk abin da ya kamata na yi musu don a samu wannan abin na yi suka ce wallahi malam ka gama Allah ya saka ma da alheri amma mun yarda cewa mutanen nan ba ƙananan mutanen banza ba ne wallahi in dai ka bar ka yanzu za ka yi irin wannan abin kuma wannan abin bai yiwu ba to gaskiyar magana ba ma ganin wanda zai mana sai Allah kawai mun sallama wa Allah na ce shi kenan musallama Allah gaba ɗaya da ni da ku abin da ke faruwa kenan yadda duk kake gani na yanzu kana cewa kaza wallahi ba za ka gane ni ba kowa bane a gurin mutanen nan sai wani abu ya taso kana ganin zan iya wallahi ba zan iya ba in ba Allah da ya iyar mana ba ku dinga mana uzuri wallahi ku dinga mana uzuri sai kalilan ake samu daga cikinsu wanda suke mutunta mu kuma wallahi wani ikon Allah promowa ya kuma sai wani wanda baka ma hada magana da shi ba wallahi sai ya neme ka yanzu wannan aikin da aka bayar na abin nan Teachers Service Commission din nan wallahi tallahi ba yadda ban yi ba in shigar da wasu abu ya gagara na rantse muku da Allah ina zaune kawai sai ga wani ya kira ni yace ya bani bakar din mutum biyar kuma din mutum biyar din nan wallahi an dauke su ina jin mutum ɗaya ne in ban manta ba wanda bai samu shiga ba amma mutum hudu sun tabbata an dauke su kuma wallahi ban san shi ba ban taba hulɗa da shi ba amma wasu wanda nake ga ina da alaka da su na bi su akan wasu abubuwa sun isi dole mu dinga faɗin irin waɗannan saboda kar ku ɗauka haka kawai muke zaune ba ma yin wani kokari wajen samarwa da al'umma mafita akan wasu abubuwa wallahi ba iya kun farbaki da jijiyar wuya kaɗai muke ba muna yin aiki da gaɓaɓinmu muna takawa mu je har ministry har ma'aikatar wani mu je mu nuna cewa muna so a yi kaza amma wallahi da yawanci ba za a yi ba to amma haka za a ci gaba domin ya fi a ce kuma ka koma gefe idan yau ba a yi ba gobe za a yi in wane bai yi ba wane zai yi to amma in ka koma gefe ka ce to tunda ma abin haka ne kowa ma ya je shi kowa ma din ba mai imamu zai a'a to kuma lamari ya ƙara ɓaci kuma ina fata an fahimta dole sai a yi haƙuri a ci gaba da abin nan pushing ita haƙuri wani bai samu wani zai samu wani ba abin nan ba wani za a abin nan Allah ya shiryar da mu fatanmu dai Allah ya karɓa mana abin da muke yi Allah kuma ya sa dan shi muke yi subhanahu wata'ala ya kuma ba mu ladan abin da muke yi ina ga lokaci ya abin nan ko to shi kenan kuma wanda ya ce tun ɗazu lokaci ya yi saboda haka abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuɓin harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.